ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكا نيبودا غوديا سنت باتغا الله تبارك وتعالى mai kowa mai komi wanda ya nuna mana yau 6 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1440 wanda yazo daidai da 11 ga watan 5 2019 kalanda na Gregory don ci gaba da tafsiri kuna cikin suratul Ghashiya yau insha Allah zamu tashi akan aya takwas ko muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mana albarka a ciki muna roƙon sa ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya ji
wujuhun yawma idhin na'ima li sa'iha radiya fi jannatin 'aliya la tasma'u fiha laghiya فيها عين جاوية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
جيا منجي بسكوكي وأندا سكي كاستانتاتو waɗanda kuma sakamakonsu wuta Allah ya tsare mu yau za mu tashi akan fuskoki na ƴan aljanna Allah ya sanya mu cikin su sai Allah ya ce wujuhun yawma idhin na'ima wujuhun wasu fuskoki yawma idhin wato a wannan rana na alkiyama na'ima wato suna cikin ni'ima ay nadarata suna cikin ni'ima hasanata ni'ima mai kyau waɗannan fuskokin saboda ne lisa'iha radiya Allah madaukaki ya yarda da aikin wannan fuskokin idan aka ce fuskoki ana nufi ma'abota fuskokin ma'ana mutane Allah ya yarda da aikin su wannan shi ya kai su zuwa ga samun wannan sai malam yace ai lisa'iha fid dunya wa huwa imanuha wato don aikin ta a duniya kuma shine imaninta wa sabruha da kuma hakurinta ma'ana imanin da wato ma'abocin fuskan yayi da Allah da kuma hakurin da ma'abocin fuskan yayi wurin bautawa Allah dama inga imani sannan kuma dole sai da hakuri kaman yadda aka karantar da mu hakuri ya rabu kashi biyu akwai hakurin da mutum zai dan ya bar sabawa Allah sannan kuma akwai hakurin da mutum zai yi kan bautawa Allah mutum zai yi hakuri ne ya bar sabo to a wurin bauta nan ma sai mun yi hakuri don in babu hakuri ba zai yi ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace wasta'inu bis-sabri
wasta'inu bis-sabri was-salam fa in إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah ya ce ku nemi taimakonsa da hakuri da sallah. Idan za mu nemi taimakon Allah, to mu yi hakuri sannan kuma mu yi sallah. To kun ga hakuri ba abun wasa bane. To wannan ma'abocin wannan fuska, imani da suka yi, da hakuri da suka yi, da kuma jajircewa da tsayuwa da suka yi, sannan kuma da aiki kyakkyawa. Idan aka samu hakuri suka sake jajircewa a kai, suka tsaya babu kasala, suka aikata aiki mai kyau, to wayannan fuskoki hazil wujuh, wayannan fuskoki masu aiki mai kyau, wato rabuna bi amalihim, Allah ya yarda da ayyukansu. Allah ya yarda da ayyukansu. Idan Allah ya yarda da aikin mutum, to zai samu aljanna. Allah ka sanya mu cikin wanda zaka yarda da su. Raduna bi amalihim, wato Allah yana mai yarda da ayyukansu. Abso kuma saboda abun da suka gani na lada da sakamako da aka ba su, ko kuma mu ce suna mai yarda da ayyukansu saboda ayyukan da aladan da suka gani da sakamako da Allah ya yi musu. Idan suka ga lada da Allah ya ba su da kuma Allah ya ba su aljanna, to su ma sai su nasu akan cewa lallai Allah tabaraka wataala ya karbi wato ayyukansu. Shi yasa yace mana dan aikin da suka aikata, lisa'iha, mana aikin. Shi yasa Allah tabaraka wataala yace mana wanda duk yake son gidan aljanna, wanda duk yake son gidan lahira, to sai yayi aikin samun gidan lahira. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha, wa sa'alaha sa'yaha, yayi wa aljanna irin aikin aljanna, mana ya bauta wa Allah, ya kiyaye Allah, to alhali kuma yana mumini, ga aikin sannan ga imani. Ashe idan mutum yayi aiki mai kyau babu imani, Allah ba zai karba ba. Shi yasa duk wani kyakkyawan aiki wanda mutum yake yin sa, in ba ya gina shi akan imani da Allah ba, in ba ya gina shi yana musulmi mumini ba, to babu wani lada da zai samu. An gane? Duk wanda ba musulmi ba, komai kyakkyawan ayyukansa, ko da bai taɓa yin wani sabo ba, sannan ayyukansa duka kyawawa, to wannan mutumin ba zai samu aljanna ba har in ya mutu ba musulmi ba. Komai kyawun ayyukansa ana iya samu a yi. Wani ko wata zaka iya gani, ko zaki iya gani ba musulmi ba ne ko ba musulma ba ce, to amma kuma suna ƙoƙarin kyawawan ayyuka, suna ƙoƙari kyawawan ayyuka, ana samun ɗaiɗaiku cikinsu. To kasancewa sun yi aiki mai kyau, wannan bai nuni wato za su samu me, za su samu aljanna, don babu imani. Shi yasa yace mana wanda duk ya so ya nufi gidan ƙarshe, ya so Allah ya bashi aljanna, sannan ya yi wa aljannan irin aiki na ɗan aljanna, gashi kuma yana da imani, to wannan sakamakonsa wato aljanna. Don haka sai mu kiyaye. To waɗannan su ne fuskoki na ɗan aljanna. To akwai abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu na sakamako a cikin aljanna, ma'ana sakamakon aikin da suka yi. Tunda an karantar da mu an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura, zai ga ayyukansa. To ayyukan nan da ƴan aljanna suka aikata, abun da za mu karanta a gaba na ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu, to za su ganshi a cikin aljanna. Sai Allah ya ce mana fi jannatin aliya, wayannan mutane masu fuskokin nan fi jannatin aliya, suna cikin aljanna. Aljanna kuma madaukakiya, aljanna madaukakiya, ba wanda ya isa wato ya kai abin nan a wancan aljanna in ba Allah ne ya bashi aljannan ba. An gane a cikin sunayen aljanna akwai jannatul aliya, madaukakiyar aljanna. Allah ka sanya mu cikin su. Wannan yake gwada mana cewa ashe aljanna a sama ne, ashe aljanna a sama, kamar yadda nassoshi na Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar, aljanna yana sama. Fi jannatin aliya, to sai fara gaya mana wasu abubuwa a cikin aljanna. wasu abubuwa a cikin aljanna, cikin wannan aljanna la tasma'u fiha laghiya, ba za ka ji yashashshen magana a cikin aljanna ba, ai kalimatun batilatun, wata kalma mummunar kalma da wacce ba ta da kyawu, to ba za ka ji wannan kalman ba wato a cikin aljanna. Ba wani abun da mutum zai ji kalman da zai bata masa rai a cikin aljanna, ba wani abun da mutum zai ji kalman da ba shi da kyau a cikin aljanna. Dukkan waɗannan kalmomi Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita su ne kawai a duniya, amma dan aljanna bai jin wannan. La tasma'u fiha laghiya, ba za su ji kalma wacce ba ta da kyawu ba, ko kuma kalma wacce za ta tada musu hankali, to yan aljanna ba za su ji wannan ba. Ana cikin jin daɗi ne, saboda gidan jin daɗi ne, ɓacin rai da sauransu duk wannan an gama wato a duniya. Abinda aka girba kuma shi ne ake cikin aljanna ɗin ana jin daɗinsa. To har yanzu yana gwada mana a cikin aljanna gashi ba a jin yashashshen magana kamar yadda ya karantar da mu a cikin suratul waqi'a. Idan ƴan aljanna sun sha giyan aljanna, mutum ba zai ji yashashshen zance a bakinsu ba. Ba zai ji yashashshen zance ba, wato babu buguwa. Ana nufi mutum ba zai bugu har ya fita hankalinsa ba, ko ya shiga cikin maye, sannan sai ya ji ya koyi su kalmomi irin waɗanda idan suka sha giya ko wani abu makamancin haka suka bugu, za su yi ta fada. Da haka shi a aljanna, idan ɗan aljanna ya haɗu da ɗan aljanna, abinda za su ce ma junansu shi ne amincin Allah shi tabbata a gare ka. Amincin Allah shi tabbata a gare ka. Qila qilan salaman salama, abinda za su faɗa kenan, amma babu wani maganan da ba shi da amfani. To har yanzu a cikin aljanna, fiha ainun jariya, wato akwai idanuwan ruwa jariyatun masu gudu, akwai idan ruwa masu gudu, ai min gairi hududin, ba wanda kuma aka yi masa lambatu ba, ba wanda aka masa lambatu ko aka tona ba, amma ga idanun ruwa suna gudana a cikin aljanna. Kamar yadda aka karantar da mu akwai ƙoramu a cikin aljanna wanda kuma suna gudana a cikin aljannan kowa, ba tare da kuma sai an yi lambatu ko kiga ko kowane ruwa an masa lambatu ko kowane ƙorama da lambatunsa ba. Allah tabaraka wa ta'ala bisa ikonsa kawai haka ɗin yana gudana. Mun karanta akwai ƙorama na ruwa wanda yake gudana, ruwa mai daɗi, sannan ya fi kowane ruwa daɗi, babu wani ruwan da za a kamanta da shi a duniya, ruwan aljanna. To wannan ma akwai shi a gefe. Sannan kuma akwai na giya, shi ma yana gudana. Sannan kuma akwai na madara wanda baya ɓaci, wanda ɗanɗanonsa baya canzawa. Sannan kuma akwai wato na zuma, haka Allah maɗaukaki ya tanada. Sannan akwai kofi da za a ajiye wanda ɗan aljanna zai yi amfani da shi kamar yadda za mu karanta a gaba. Idan ka ga dama ko kika ga dama, sai ki ɗauki kofin ki ɗiba, in kuma sarautanki ya dawo sai ki kwanta kawai, sai kofin ya taso sai ki sha ruwan. To haka Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ƴan aljanna. Allah ka ba mu aljanna. Sannan kuma baya ƙarewa, kowa yana da nashi wato ruwan a gidansa, da abinda muka ambata a gidansa na aljanna. Fiha ainun jariya, sannan fiha sururun marfu'a, akwai gadaje maɗaukaka, an shirya, kowa yana da gado, ba irin naki gado na katakon nan ba, wanda ya karye kuna in ya daɗe a sake canzawa da wani ya ƙara kuɗi a yi kaza, ba haka bane ba. Akwai gadaje maɗaukaka in ji Allah, wanda aka tana dama ɗan aljanna, wanda gadon wato da lifta ma in kin ga dama za ki hau gadon, za ki zo ki shiga lifta sai ya kai ki, to wane ne lifta ke kai shi gado? Sai dai liftan ƙafanki ko? To amma wancan Allah ya tana dama ɗan aljanna, ga gadaje a shimfiɗe, sannan kuma ga filulluka duka a kewaye da wato gadon, sannan kuma ga beshit a shimfiɗe kullun canzawa yake yi, baki bukatan sai an wanke, ba a bukatan sai an gyara saboda tsafta. To wancan gida dama gidan tsafta ne, wato ba gidan abin nan ba ne, kazanta ba ne. Ya ɗan kwana ɗaya shi kenan sai a canza shi kuma sai wani bishi daban. Ba ke kuma za ki wahala ki zo kina shimfiɗawa ba, kawai sai ki ga an canza. Wani abu sai Allah, Allah ka ba mu aljanna. Shi ya sa bayin Allah na ƙware ba su damuwa da duniya. Duniya ba zai shagaltar da su har su manta Allah ba, saboda kullum suna tunani irin wannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ma ɗan aljanna. Sannan kuma komai ni'iman duniya yana da ƙarshe, yana da ƙarshe. In ma Allah bai kwace kuɗin ba, in ma Allah bai kwace lafiyar mutum ba, to dai akwai mutuwa. To amma cikin aljanna wannan baya yankewa. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ma ɗan aljanna. Mutum na kwance a kan gadonsa, wato maɗaukakiya, sannan duk abin da kake buƙata zai zo ya samu mutum wato a gadon ma. Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana wa akwabun, sannan akwai abubuwa kofuna na shan ruwa wanda aka tanada na zinari aka ajiye ma kowa a cikin aljannansa wanda zai sha ruwan da shi. Sannan aka kawata wannan abun shan ruwa din, aka kawata da shi a wanda shi yasa aka haramta mana amfani ko shan abin sha ko cin abinci a cikin kwano ko kofi na zinari gold. Shi yasa aka ce haramun ne, wanda duk ya sha abin sha a cikin kofin gold ko ya ci abinci a cikin kwanon gold, in ba ya tuba ba, to ba zai sha ba aljanna, ba zai samu ba, ba zai samu ba. Haka wanda duk ya kwankwaɗi ruwa a cikin kofin gold, to wannan yana kwankwaɗan wato azaba ne. Shi yasa aka ce kada mu yi amfani da shi ta ɓangaren amfani wajen cin abinci ko shan abin sha, sai mu bari. Allah ya tanada mana wato ranar tashin alkiyama, Allah ka ba mu aljanna. Kamar yadda muka ce, in kana so ko kina so za ki ɗauki kofin sai ki je ki ɗiba giya, ba irin na anguwanku ba. In mutum yana so zai je ɗiba da hannunsa, in mutum baya so kana zaune kawai za ka gan shi. Ba kamar yadda wasu suke cewa kawai in kana buƙatan wani abu sai mutum ya je ya koshi. To ai wannan ba daɗi sosai. A kawo kiti ka ci abun ko ka sha, wannan shi zai ƙara wato daɗin. Hakan ma lokacin ci da sha ɗin babu wahala, domin a nan ɗin ma ga kuɗin, ga jin daɗin. To amma akwai wahala, dole sai kin wahala kamun ki ci ko ki sha. Ko akwai injin da aka ƙirƙiro na ciyar da mutum da kuma na shayar da mutum, mutum kuma da lafiyansa, ba wai yana kwanciya asibiti aka sa masa ta hanci ko ta ina ko ta ina ba. Kina kwance kawai ko kana kwance don tsaban kai, kana da kuɗi, ga injin da zai je taso sai ya ɗauki ruwa, sai ya zo da kofi, sai ya kawo daidai bakin mutum, mutum ya sha ya sake mayarwa, inje je kawo abinci ya kawo ya kiyo loma ya ba ina. Wannan sai aljanna. To in ma an ce akwai a duniya, in yana yi a lokacin da zai je kawo, in an ɗauke wuta fa, nawa wadata? Hato sai a jo larena, sai mutum ya zauna ya jira har sai an kawo wuta. Akwai wanda zai jira? A ina, wannan kam inji ya zauna a gefe. To shi yasa hatta hakan ma wahala ne, ka sa hannunka ka yanki loman ka ɗaga ka kai ka cire ka saukar, wani lokaci ka ciji yatsanka, to haka mai beli ko ba haka ba ne, wani lokacin ku ya ciji leɓensa da sauran. Ga shi dai ci ne sha ne, amma kuma har yanzu tare da wahala. To wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya cire wannan a duniya. Shi yasa yake mana wa akwabun mawdu'a li shurbihim, wato don shansu, in sha'u, in sun ga dama, sharibu bi aidihim. Bayanin da muka yi kenan ko? In sha'u, in sun ga dama, sharibu bi aidihim, su sha da hannayensu. Ko kuma in sun ga dama, in ba sa so kuma, na walathum ghilmanuhum, wato yaran aljanna, wildanun mukhalladun dinnan, sai su kawo wa mutum. A'a, ai an kalima na. Wato yaran aljanna wildanul mukhalladun imutun yana so sai su sabi na mutum sai su kawo su din ma wani jin dadi ne Allah ya yi su a cikin aljanna ganin su kawai ma wani jin dadi ne suna yawo a cikin aljanna kana ganin su shi ma wani kawa ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi to abunda duk mutum yake so to yace wannan haka Allah madaukaki wato ya tanada mana sannan wa namariku masfufa wa namariku masfufa akwai filoli a jere kun ga ambaci wato abin nan shimfida an ambaci wato Allah ya tanada musu wato abin nan gadaje akwai gadaje madaukaka sai aka zo aka ambaci ga kuma filo sannan su din kuma an jera su akan gadon ya mutum zai suranta filon aljanna wane mutum to an jeranta ma yan aljanna wannan a cikin aljanna ko akan gadon su wana mariku masfufa wa zarabiyu mabsusa sannan ga katifu su kuma a shimfide su kuma kun ga sai da aka ambaci wato abin nan tukunna sai da aka ambaci a gadaje sannan sai aka ambaci wato abin nan filoli a jere sannan sai aka kawo katifa sannan ga shimfida ma'ana katifa wa zarabiyu mabsusa ko wa zarabiyu mabsufa wanda aka shimfida ma yan aljanna inda za su kwanta suna jin dadin su a cikin aljanna dadin da baya yankewa dadin da baya yankewa mutum yana kwance a aljannan sa sannan kuma yana jin dadi haka cikin suratul waqiya ala sururin mawduna suna ga abinda aka tanada musu sannan kuma sai yace muttaqina alaiha mutaqabilin suna kishingide suna masu fuskantan juna wato kidan sa guiwanki haka a kasa in mutun ya gaji akwai irin hutu wani lokaci in mutun ya sa guiwan hannunsa a kasa yana hutu wani lokaci yana da dadi sai dai in ya dan dauki lokaci kadan mutun sai ya gaji kuma amma wani lokaci in bakin yi haka din ba za ki ji dadin hutun da mutun yake yi ba to yan aljanna suna kishingide haka suna masu fuskantan juna ya dufuna alaihim wildanul mukhalladun suna ta zagayawa a kansu bi afwabin wa barika wa kasin min ma'in suna zagayawa ga suna rike da ruwa giya da abun sha abunda duk mutum yake bukata sai kai kawo mini wannan ruwa ko bani wannan kaza to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana sannan kana cikin aljanna ko kina cikin aljanna wa fatiyatin mimma yatakhayyarun ga ƴaƴan bishiyoyi irin wanda sai wanda mutum ya zaba irin wanda mutum yake so zai zaba duk irin wato wanda mutum yake so akwai shi a cikin aljanna kowa yana da irin abun da yafi so a cikin ƴaƴan bishiyoyi wani yafi son lemu wani yafi son kaza wani yafi son kaza to duk abun da kike so dama haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un abunda rayukanku ke kudayinsa yake son sa to akwai shi a cikin aljanna saboda zai iya yiwuwa abunda nake so ba shi kike so ba abunda kike so ba shi nake so ba to irin abunda kike son ki samu to haka Allah ya tanada miki an gane watakila ke lemun tsami kika fi so a aljanna ko yaya in ga sai ai ta baki lemun tsami wannan kuma yana son lemun zaki sai ta samu lemun zaki saboda duk abunda mutum yake so kaman yadda aka karantar akwai shi dan Allah ya halice mu daban-daban kowa kuma da irin abunda yake bukata to Allah ya tanada mana a cikin aljanna dan jin dadin mu sannan walahmi tayrin mimma yashtahun ga nama na tsuntsaye wanda duk mutum yake bukata wanda duk wanda kike kwadayi ga nama ba sai kin shiga kitchen kin yi ta fama soyawa kin yi ta fama gasa a'a wannan an riga da an tanada shi gashi nan wanda mutum yake so duk wanda mutum yake bukata in ma soyayye ne in ma gashashe ne in ma wane ne in ma danye kike so ki ci duka da ya rage naki Allah ya riga da ya tanada mana sannan wa hurun ainu ga mata yan aljanna masu kyawun ido Allah madaukaki ya tanada su a cikin aljanna ka amsalin lulul maknun kamar misalin lulu'i wanda yake cikin kwansonsa haka Allah madaukaki ya tanada mana a cikin aljanna ya Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna na'am sai Allah ya ce
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.
نعم الله تبارك وتعالى a wannan aya ko wannan gabar yana jan hankalin waɗanda suke ganin cewa ko suke inkarin ranar tashin alkiyama bayan ya ambata mana waɗannan ni'imomin sannan ba sa samuwa sai in mun mutu to akwai waɗanda ba su yarda da cewa in an mutu za a tashi ba suna inkarin ranar tashin alkiyama suna inkarin sakamako da Allah madaukaki zai yi ma waɗanda suka yi aiki ma'ana suna inkarin sakamakon da Allah madaukaki yayi ma wato waɗanda suka ji tsoron sa na daga ni'imomi da Allah ya musu da inda ya tanada musu na aljanna haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ja hankulan waɗannan mutane sai yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat afala yanzuruna yanzu su waɗanda suke inkarin alkiyama suke inkarin sakamako suke inkarin abinda Allah ya tanada ma waliyansa na ni'imomin aljanna da inda za su zauna a aljanna wa ma adda li adaihi min azabil jahim da abinda kuma Allah ya tanada ma wato waɗanda ba sa san Allah suka ki bin Allah na azaba na jahim da Allah ya tanada musu don haka Allah yace afala yanzuruna nazaran itibaran yanzu ba za su yi kallo na abin nan ba na lura mutum ba zai kallo na lura ba wanda zai haifar masa wato da mai ido mutum ba zai kallo na basira ba ila al-ibli zuwa ga raquma mutum ba zai yi wannan kallo ba kaifa khuliqat mutum ya ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su mutum ba zai duba wannan ba to ashe kenan ana so sai mu dawo sai mu ga yadda Allah madaukaki yayi halitta ko kuma ya halicci raqumi sai ka har sai ki hada sai ki ga irin halittar raqumi da sauran dabbobi to wannan ga wanda yayi lura mai kyau to zai kara imani da Allah tabaraka wa ta'ala saboda ku ga yadda Allah madaukaki yayi raqumi sannan ku ga irin basira da Allah ya bashi da irin jiuriya da Allah madaukaki ya ba mara kumi saboda an ce raqumi idan ya sha ruwa ya koshi zai iya tafiya a cikin abin nan sahara sati biyu ko sama da haka bai sha ruwa ba idan yana da wani ruwan da ya ajiye a cikin sa akwai wanda zai sha sannan akwai wanda zai ajiye a cikin sa shi yasa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka je wasu yaƙoƙi in aka rasa ruwa kishi yayi kishi ba su samu ruwan da za su sha ba to sai su soke raqumi idan suka soke raqumi a tumbin raqumin za a samu ruwan da za a sha dan Allah yayi shi zai ajiye wannan sannan ba dabban da yake da wannan inda zai ajiye ruwa wanda bai gaza bucket daya ba ko sama yake ajiyewa a tumbin sa sannan kuma ku ga raqumi shi ba yanka shi ake yi kamar yadda ake yanka sauran dabbobi ba wane ne ke surutu nan ne ba yanka shi ake yi kamar yadda ake yanka dabba ba shi soke shi ake yi wanda sai wanda ya iya zai iya soke shi akwai daidai inda su suka sani waɗanda suka san wannan za su caka masa wato wuka daga nan sai ya fadi wato har rai ya fita sannan aka ce kuma duk inda mutum ya kai raqumi zai iya dawowa in ba dai ya mutu bane ko aka sace zai dawo gidan mai shi wanda kuma in mutum ya kyautata masa to za ku zauna lafiya in mutum bai kyautata masa ba kuma to babu zaman lafiya sai ku ga shi Allah sai ya sauke masa kuma har yanzu abincinsa kaya ne yana cin kaya to ba dabban da kuma za ku tawar yana cin kaya, amma shi raƙumi zai iya cin wato abin nan kaya da ma sauran irin ababen da Allah ya ba mu raƙumi. Raƙumi ya fi gudu a Sahara, inda akwai yashi raƙumi ya fi gudu a wurin. To doki kuma fa ba zai iya gudu kamar yadda raƙumi zai gudu wato a Sahara ba. To haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi ya sanya wasu abubuwan lura wato a cikin halittar raƙumi. Shi yasa Allah ya ce ba za su duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci raƙumi ba, dan su gane cewa akwai abun mamaki a ciki. An gane su ga akwai abun mamaki yadda Allah madaukaki ya sakkara wannan raƙumi da abun da yake cikin raƙumin kuma na amfani, ma'ana za a sha madaransa, sannan kuma ga fitsarinsa kuma magani ne. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitsarin raƙumi magani ne, bayan gidansa magani ne, sannan za a sha madara, sannan za a hau bayan raƙumin, sannan za a ci naman raƙumin. Wannan duka yana nunin cewa wanda yake da ikon yin wannan halitta to yana da ikon imu mutu kuma ya tada mu. Wanda ya iya haka to tada mu kuma ba zai zama wani wahala ba. To shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara jan hankalin wato mutane, wa ila sama'i kaifa rufi'at, wato mu dubi har yanzu mu lura zuwa halittan sama, yadda Allah madaukaki ya daga sama. Babu wani gufa da aka sa wanda ya rike sama, ba wanda ya isa yi rumfa in ba ya sa gufa ba, ba wanda ya isa yi wannan. Mutum ba zai zo haka kawai sai ya kafa rumfa ba, in ba dai dan rufa ido ba ne, to kun ga wancan kuma dama ba a maganansa. To amma mutum ya daga ido ya ga sama din nan, ku ga yadda Allah madaukaki ya yi sama, inda muke ganin nan sararin samaniya ne, ba asalin sama ba ne. Sannan kuma mun karanta daga ƙasa din nan mutum in zai je sama ko ma me ya hau tafiyan shekaru 500 ne, tafiyan shekaru 500 ne, ko menene mutum ya hau dole sai ya yi shekaru 500 kamun ya je sama na daya. Sannan sama na daya akwai gate wanda akwai mala'ika da ke kula da wannan wurin. Sai an ba ma mutum dama, sai Allah ya yarda, sannan a bude wa mutum. Kun ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya yarda ya je, lokacin da ya je karbo salloli to aka yarda, tunda Allah ya yarda, mala'ika da ya tambayi wanda ke tsaron kofan sama, ya tambayi mala'ika Jibrilu da kai dawa da suka yi sallama, ce kai wane ne, yace ni Jibrilu ne, da kai dawa yace da ni da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya tambaye shi shin Allah ya ce ya zo, sai aka ce eh Allah ya ce ya zo, sannan sai mala'ikan ya bude musu kofan sama. To sannan ba mu taba ji sama ya kece ba, ko ya yage ko ya fashe, wanda ana bukatan wani mai gyara ko mai welder ko mai dinki ko wani kaza ya je ya gyara, babu. Haka Allah yayi sama, don haka shi yasa Allah ya ce mu daga ido mu ga saman nan, ba abun da ya rike sama. Umurni ne na Allah kawai, sama ya tsaya, Allah ya bama sama umurni, sannan kuma sama ya tsaya. Sannan muna da sama na daya, na biyu, na uku, har zuwa nawa? Muna da har sama na bakwai, wannan akan wannan, wannan akan wannan. Sannan babu gufa, ba wanda ya tallafa ma daya, in ba ikon Allah ba ai na biyun zai fadi akan na daya, sannan na dayan kuma zai fadi akan mu a duniya. To amma ikon Allah, sai Allah ya sa na biyun ba zai fado akan na farko ba, haka na uku, har zuwa na bakwai. Haka Allah madaukaki wato ya bada wannan umurni. Shi yasa yace da ranar tashin alkiyama yana daga cikin, idan alkiyama yayi, idza sama'un fatarat ko idza sama'un shaqqat, lokacin da sama ta kece ta tsage, to a wannan lokaci alkiyama ya tsaya, lokacin ne mala'iku za su sauko. To amma in ba wannan lokaci ba, ba taba samun lokacin da aka ce ga sama ya samu matsala ba. Sannan kuma ku ga saman nan, yadda Allah madaukaki ya yarda ya sanya ta, inda za mu samu ruwa ta sama ne, shi yasa yace mu duba wa ila samai kaifa rufiat, yace ku sake duba halittan sama da Allah ya halicci sama taurari da suke cikin sama, ku ga halittan taurarin nan, sai Allah ya kawata wato sama da taurari da wata. Walakad zayyana samaa ad-dunya da menene yace bi zinati lil kawakib, Allah ya kawata saman duniya da me da taurari sai sanya ya zama ado. Sannan ku ga tauraru daya yafi ma duniya fadi, tauraru daya, to Allah sai ya kawata wannan. Sai ku ga rana yadda Allah ya yi rana a sama, sannan sai ku ga wata yadda Allah ya yi ya halice su. Wayannan duka Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi su, sannan a ce kuma ba zai iya tada mutum in ya mutu ba, wanda ya yi su a ce tada mutum ya gagare shi, to ai kun ga ba zai yi ba. Sannan sai ya daga su gaba ɗaya kamar yadda muka ce babu wani gofa ko wani abun dogaro. To wanda ya haka yana nuni yana da iko, Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko akan tada waɗanda suka mutu, yana da iko akan yi musu hisabi, yana da iko akan saka musu kuma. Sannan Allah ya sake jan hankalinmu wa ilal jibali kaifa nusibat, ku duba duwatsu kuma yadda Allah ya sa su a ƙasa, yadda Allah ya sa duwatsun nan a wato a ƙasa, duwatsun nan sai Allah ya saka su cikin ƙasa suka rike ƙasa, sai suka zama kaman noti da ake daure karfe ko wani abu makamancin haka, duwatsun nan su suka rike ƙasa. Sai ce to ku dawo mu ga duwatsun nan. Yanzu ko wannan duwatsu na bongo sai ki duba ki ga wannan haka Allah ya yi shi. Allah ya ga dama ya halicci duwatsun haka, sannan kuma ya saka su suka rike ƙasa. To sai ku ga duwatsun ma akwai bambanci, har cikin duwatsun akwai bambanci, wannan ya sha bamban da wannan, wannan ya sha bamban da wannan, ƙarfin wannan bai kai na wancan ba, amfani da za a iya samu a cikin wannan ba za a samu a wancan ba. To haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi duwatsun daban-daban. Wani dutsen Allah ya yi shi zai amar da yana amar da wuta, wani Allah ya yi shi yana ruwa yake fitarwa, wani ga dai yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi. So za ka shi yasa Allah yake jan hankalinmu, sai mutum ya dawo ya duba dutsen nan, sai ka yi tunani da me aka yi dutsen nan, da me Allah ya yi dutsen nan, babu umurni ne kawai Allah ya yi. Sannan kuma ba ya gani ne a gwajin wani ba, ba ya gani ba ne a gwajin wani bare a ce ya yi koyi. Abinda mutum bai gani a gwajin wani ba ya kirkiro ma kansa, wannan shi yake da wahala. To ku ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halici wato wayannan abinan duwatsun, shi yasa yace mu duba wa ilal jibali kaifa nusibat, sannan wa ilal ardi kaifa sudihat, sannan ku duba ƙasa kuma yadda Allah ya shimfida ƙasan nan. Sai Allah ya shimfida mana ƙasa, da Allah ya ga dama ƙasan nan sai ya tangal-tangal da mutane, mutum bai isa ya taka ba, kana takawa ko kina takawa sai ki fadi, da ba mu isa mu yi gini ba, muna ginawa sai ƙasan, sai Allah ya rawarawa da ƙasan, sai abinda muka gina gaba ɗaya sai ya fadi. To amma Allah sai sanya ƙasan shimfida, ya shimfida mana, ka je duk inda ka ga dama. Bayan ya shimfida mana ƙasan sai sanya mana wasu wato arziki kuma a cikin ƙasan, kuma duka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ne don jin daɗinmu. Allah ya yi ƙasa sai ya sanya kuma yana saukar mana wato da ruwa daga sama ɗin, daga sama da yake nufi, zai saukar da ruwa daga sama, sannan kuma ƙasa sai ta riƙe ruwan, masu noma su yi noma, wanda za su tona rijiya su tona, wanda za su tona bohol su tona, haka Allah ya gaya mana. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anzalna minal musirati ma'an,
wa anzalna minal muhsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa.
Na'am, Allah madaukaki ya saukar da ruwa yace mu muka saukar da ruwa da wato daga takka na ruwan to Allah da ya saukar da ruwan saboda wannan ruwan sai Allah ya sanya mana ruwan nan sai je fidda abunda muka je muka shuka na dawa na dona shinkafa na masara da sauransu Allah ya sanya wannan sai fito yana fitar abin nan sannan kuma mu je mu yi lambu yana muna samun amfani daga lambun wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayan ya shimfida kasa kenan yana jan hankalin mu ne kasan nan da ya shimfida mana yayi shi ne dan mu samu abun da zai taimaka mana mu bauta masa akan kasan muke noma a cikin kasan muke samun ruwa a cikin kasan muke samu wasu wato mai a cikin ba abun da ba mu samu a cikin kasan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana to shine yake cewa Allah da ya halicci kasa ya shimfida mana kasan ya kuma shi kafiri zai yi tunanin cewa ba zai iya tada shi baranan tashin alkiyama wanda yayi wannan to kun ga wato Allah na jan hankalin mu ne musulmai masu imani su kara imani idan suka yi la'akari da halittan sammai da halittan kasai sannan kuma su waɗanda suka kafirce ma Allah kuma Allah na jan hankalin su ko za su yi imani su yarda da cewa Allah yana iya kashe mutum Allah kuma yana iya wato raye mutum da haka shi yasa yake mana mu duba irin zuwa ga wannan to wayan ababe da aka ambata mana gaba daya sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fazakkir innama anta muzakkir mun karanta fazakkir ka tunatar kama mutane wa'azi innama anta muzakkir kai dai kawai mai tunatarwa ne wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya wa'azi ya tunatar da mutane wanda Allah ya nufe shi da shari'a sai ya shiriyu wanda Allah ya nufe shi da imani sai ya yi imani wanda kuma Allah bai nufe shi da imani ba shikenan sai ya ki Allah ya tsare mu amma dai ba zai tilasta mutane su yi imani ba zai saka ma mutane imani cikin zukatansu ba annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ma kenan annabi da kansa ya tunatar ya yi wa mutane wa'azi amma ta tare da haka an samu waɗanda ba su yi imani da shi ba an samu waɗanda suka karyata shi an samu waɗanda sai ya gama karatu ma sai su ce masa mahaukaci ne sai su ce masa masihirci ne sai su ce masa boka ne sai su ce waka yake yi an samu wannan sannan ga jininsa ma na kusa da shi babbansa abun ya gagara ya tafi wuta da haka kai mai karantarwa tunatarwa ne naka kai ka tunatar kawai lasta alaihim bi musaitir Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya tilasta su ba za ka iya tilasta su su yi imani ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya ce masa lasta alaihim bi musaitir ba za ka tilasta mutane su karbi tunatarwa da kake musu ba za ka tilasta mutane su yi imani ba to mu fa da haka shi yasa kai mai karantarwa ka karantar kawai wanda Allah ya sa ya shiryu to fa lillahi alhamdu sai ka samu lada amma karkace dole sai mutane sun shiryu dole sai kowa yayi imani dole sai kowa ya bi sunna dole sai kowa ya kauce wa bid'a a ba zai yi ba sai dai kawai ka gaya wa mutane bid'a kaza abu kaza ba kyau ku kauce ma kaza ku yi kaza a maimakon kaza shikenan ka gama dan haka ya rage ma mai shigari ya rage ma mai dabara ga mai ya rage ma mai shigari jiya in ya ga dama ya shiga da kai in ya ga dama ya hau sama ya tsalle ya fado in ya ga dama ya shiga da kafa in ya ga dama ya shiga da tumbin shi wanda duk ya rage nashi dan haka ya rage ma mai sauraren karatu in ya ga dama ya dauka in ya ga dama ya bari amma wannan ba zai sa mai karantarwa ya bari ba saboda kana karantarwa kana gani ba canji bare ma ba yadda za a yi kana karantar da mutane ba canji bai yiwuwa sannan gyara ba a take yake zuwa ba wannan sabanin waɗanda suke cewa karatun mata ba amfani ko jangirde robe wala na kai Allah rai ne to be jangai ne wajo da kasare ba wai karatun mata babu amfani inda ba su yi karatu ba za ka zauna gidanka kai ta yi karatun ma ya za ta kaya tsakanin ko ni lokaci sai osiga Qur'an mai bai hadisi mai bai tajwid mai bai kodume yanzu sai a zazzago maka tajwidin rashin mutunci to da haka wannan babban kuskure ne wallahi karatun mata yana da amfani kuma alhamdulillah mazajen ku suna yabawa kuna dan canji sai a ƙara bana kuma sai a ƙara kamar nan lafiya haka ake bukata wannan shine amfanin karatu ko ba haka bane amma mutane su sani ba za ka tilasta mutum a take ka ce ya zama wato ta zama mai imani ba abba zai yi ba sai dai a hankali Allah ya shiryar da mu don haka Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fazakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir kai ba za ka tilasta mutane ba an gane sai menene gaba illa man tawalla kamar yadda yake mana kuma fazakkir innama anta muzakkir ko a cikin suratul a'la akwai makamanciyar irin wannan aya sai in Allah ya kai mu ciki aha illa man tawalla sai dai wanda ya juya baya wa kafara ya kafirce ma Allah to wannan kuma ya kai iya da shi ba yadda ka iya da shi wani sai kayi wa'azi sai ce to ba zai aiki da shi din ba abinda duk zai faru ya faru ko bai yi mallin wadata a'a ba abinda muke so bane ba abunda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ne da haka sai dai wanda ya juya baya illa man tawalla wanda ya juya baya bayan ya juya baya kuma sai ya kafirce ya kiyarda shi yasa Allah yake cewa famalakum an taskirati mu'ridin me yasa me ku ne ana karantar da ku alqur'ani ana tunatar da ku amma kuna kauda kai kuna gudu ba ku so wato a gaya muku da haka muke tunatar da ku ko tunda mata ne anan akwai wani cassette ko ni abun nan da aka tura mini a waya naji wata asonko ita ma wai wata sayyada ce a inda ta yi bayani naji muryan mata ne a wuri wanda take cewa Annabi Isa ma yana son watakila wasu ku suna da labarinta eh akwai wanda suke da labarinta to tana nan cikin son sai ku kula inda ta fadi anguwan da take ba za mu fada ba don kada wata ta je ta tara mata ba daga kukan yara a gefe suna Allahu akbar Allahu akbar to yanzu ba a karantar da mu goto fere faljata ya ana wai tace sallah da ake yi dinnan ma kun gaji ku bari lokaci yayi yanzu jiya ma Annabi yanzu suka yi hira da Annabi na gaya wa mazajen ku su je su bincika subincika matan nan tana son to su dauki mataki na hukuma ta hanyar da ya dace kamun ta je ta ballo wani rigima daban wai Annabi Isa yana cikin garin nan wai saura kadan ma a dawo da dakin ka ba son saura kadan wa dawo da dakin ka ba son sannan kuma ita ana Annabi yana gaya mata abinda duk zai faru Annabi yana gaya mata abinda duk zai faru sannan kuma saura shekara tara duniya ya tashi da wasu maganganu haka sai ta yi ta dauki kusan awa wai tana musu nasiha wai da yake gite mako yori mafin wai cewa take wai ita tana gani duk malamin da za ta ja da shi ma za ta fi su so ku lura da irin wayannan kada su abin nan naku Allah madaukaki ya tsare ni to dan haka kada wanda duk ya juya baya illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar wanda ya juya baya ya kafirce ma Allah to fa yu'adhibuhu Allah zai azabta shi ada azaba kuma mai girma wanda duk ya juya baya ai lakin man tawalla anil imani sai dai wanda ya juya baya ya ki imani fa kafara bi ayatina ya kafirce ma ayoyinmu sannan kuma ya kafirce ma manzonmu sannan ya kafirce ma haduwa da mu inji Allah to fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar wa huwa 'adhab al-akhirah Allah zai azabtar da wannan wanda ya haka azaba mai girma kuma shine azaba na al-qiyama Allah madaukaki ya tsare mu sai karshen aya yace me inna
ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum
na'am bayan wa'annan karatuka da Allah tabaraka wata'ala ya karantar da mu ya ja hankalin mu, to sai mu sani fa duk yadda mutun yayi ko kuma duk aiki kyakkyawa da mutun yayi fa ya sani karshen sa dai zai koma wa Allah. Duk abun da mutun yayi karshe zai koma wa Allah. Inna ilaina iyabahu ay rujuuhu, komawan su a gare mu ne, ilaina za su koma, la ila ghayrina, ba kuma gun wani mu za su koma ba, a'a dukkan mu gun Allah din za mu koma, ba gun wani Allah ba. To tunda za mu daga karshe dai za mu koma wa Allah tabaraka wa ta'ala, to kun ga ya kamata ko ya zama dole akan mu yi aiki mai kyau saboda mu samu kyakkyawar karshe Allah ka ba mu, saboda yanzu in za mu koma wa Allah mu koma wa Allah muna masu jin daɗi ba kuma waɗanda suke cikin wahala ba. Bayan mun koma masa, umma inna alaina, Allah yace sannan kuma akan mu ne, a gare mu ba wani ba, hisabahum, wato yi musu hisabi. Allah shi zai mana hisabi, ba wani ne zai mana hisabi ba. Ashe tunda shi Allah shi zai mana hisabi, ya sakanta mana ya bama waɗanda suka yi aiki mai kyau lada su shiga aljanna, sannan kuma waɗanda suka yi mummunan aiki Allah madaukaki ya sanya su wuta, to sai mu kiyaye wannan Allah. Tunda dai karshe dai gaba daya ko mutum yana so ko mutum baya so zai koma wa Allah, haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana. Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawar komawa zuwa gare ka. Za mu dakata a ƙarshen wannan sura, sai gobe insha Allah mu shiga suratul A'la. Abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu ladansa, idan muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana. Bari mu ji tambayoyi. Wannan tana tambaya kaman haka, assalamu alaikum, sai malam ga tambaya na ga tambaya kamar haka, malam ni ne mama na ba ta da lafiya, bata yi azumi ko daya ba har Allah ya yi mata rasuwa. To malam ya wannan azumi yake, zan biya ko zan ciyar? To wannan zabi aka bama wato waliyanta, idan muka ce waliyai ke ma kina ciki, wa in kina so za ki biya mata azumi, in kina so za ta samu ladan, sannan ke ma za ki samu ladan, an gane? In kina so za ki biya mata, in ba za ki iya biyan azumin ba to wannan sai a yi bakin ciyarwa, amma in dai za ki biya za ki iya biya sannan kina so ki biya to sai ki biya mata shi yafi, za ki samu ladan azumin, sannan kuma za ki samu wato ita ma za ta samu ladan wannan azumi da kika biya mata, amma ba dole bane, an gane? Biyan ba dole bane, sannan kuma ba za a ce Allah zai tambaye ta me yasa baki azumin ba, tunda wato kwanakinta ne suka kare bata samu ta yi azumin ba, kamar mu ce yanzu kenan sai mutum ya rasu ga sauran azumi a gaba, ko yaya mutum zai iya in yayi falillahi alhamd, amma kuma in bai yi ba ba za a zargi waɗanda ya cancanta su yin ba, haka ma wanda bai yin ba ya rasu ba za a zarge shi ba, ina fata an gane. Amma in kuma sakaci ne ya kai ga mutum bai biya azumi ba har ya kai ga ya mutu, to wannan kuma tsakanin su da Allah, in Allah ya ga dama ya gafarta ma bawansa, in ya ga dama ya tambayi bawansa. Haka kuma in mutum na so na kusa da mamacin yana so zai biya azumi, don aka ce ko da ba kance mutum yayi, yanzu a ce mutum yayi bakance zai yi azumi kwanaki uku sai ya rasu, to ƴan uwansa na jini za su iya masa wannan azumi na bakance da yayi. To idan aka yi babu laifi, har in ba a yi ba kuma Allah ba zai kama shi da bakance da yayi ko ta yi, bata samu ta yi azumin ba ta rasu, tunda ranta ba a hannunta yake ba. Wallahu a'lam. Sai tambayanta na biyu. Sannan kuma ta ce, don Allah ku sa yarinya na a cikin addu'a nake gani, ko Allah ya shirye ta don saboda ba ta jin magana. Allah madaukaki ya shirye ta, Allah ya shirye waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ar gaba ɗaya, albarkacin wannan wata, albarkacin Alkur'ani, sai mu saka su a cikin addu'a. Wannan dole ne gaba ɗayan mu, ko yawwa. Idan suka yi kyau kowa zai ji daɗi, in ba su yi kyau ba zai shafi kowa. Kada mutum ya ce a'a, tunda ba ƴarta ba ce babu, ke ma zai shafe ki. Da haka Allah madaukaki ya shiryar da su. Sannan kuma sai a saka musu ido, a ja su a kusa, a nuna musu abubuwan da suke ba daidai ba, sannan a saka su yi karatun addini. Da fatan insha Allahu Allah madaukaki zai kawo sauƙin lamarin. Wannan kuma tana cewa, wannan tana tambaya menene hukuncin wanda ya sata. Wanda ya sata, ai sata haramun ne ko? To ya danganci kuma menene aka sata. In abunda mai barawun ya sata ko barauniyan, ko da suke mata ba su sata ko? Sai a gidan biki. To ya danganci abunda mutum ya sace. Amma sata dai haramun ne, ka ɗauki abun da ba naka ba da niyan kuma ka raba ma'abokin abun da abunsa, wannan bai halatta ba. To ya rage abun da mutum ya sata, in ya kai nisabi na yanke hannu, in ana gabatar da gudanar abin nan shari'a na musulunci, aka tabbatar da dalilai wanda zai kai ga a yanke hannu, to sai a yanke hannu mutum. To a ganki da hannu ɗaya. Sannan duk inda kika wuce ta wujinu, Allah ya tsare mu. To haramun ne, ba kyau. Sannan kuma mutum zai biya mai wani abun da duk mutum ya sata zai biya mai abun ranar tashin alkiyama, dole. Da haka sai dai a tuba. Sannan maga tambayan ta na biyu tana cewa, menene hukuncin mata masu zuwa gurin boka? Haramun ne, in ba su tuba ba kuma ƴan wuta ne. Sannan duk mutumin da ya je gun boka, sallolinsa na kwanaki nawa? 40 za a rusa. To an da ne a juli boɗe mai ba. Yaushe kika yi sallah mai kyau ɗin an rusa na kwanaki 40, ai kin tafi. Ba daidai ba ne, musamman wannan mutumin da yake ta kawo muku bala'i, wai mai malmala, wannan ya addabe ku. Kowa ce ce zai ta ɗauki hijabin ta, wai zai ta je. Tunda wai ya rubuta wai gidan da'awa ne, wai daru da'awa. To kun ga wannan ba daidai, haramun ne wallahi, ku bari. Idan mutum ya je gun boka ya yarda da boka, ya yarda da abun da aka faɗa, ya faɗa, to ya kafirta. In kuma mutum bai yarda da abun da ya faɗa ba, to zuwan nan da ya yi sai a rusa sallolinsa 40. Sannan kuma zai gadar miki da talauci, duk abun da kike da shi za ki sayar. Ta sa ji mafa a jifina, wororo ji mafa a tsora, sannan bukata ba zai biya ba. Ina fata an gane, don haka mu kiyaye wannan. Wanda duk yake da bukata, ya tashi ya roƙi Allah, ba laifi ba ne kamar yadda wata baiwar Allah ta rubuta a saka ta cikin addu'a. Ba laifi ba ne ki ce wa mutane a saniya cikin addu'a, wannan ya halatta. To amma a je a ce a tana da wani abu daban, to wannan haramun ne kuma duk wacce ta fa ta saba zuwa gumboka ba za ta bari ba ba za ta bari ba duk abun da ya taso mata kawai ita boka ne komai abu kuma ku duba ku gani karshe baya kyau karshe baya kyau kuna gani yayi fina-finan Hausa sai dai ba ku daukan darasi duk da cewa fina-finan Hausa ma ga barna ne to amma so da yawa suna nuna wa su din ma wanda ce take zuwa gumboka a karshe abun yana juyawa ko ta haukace ko ta yi kaza ko daga karshe ita din da take nema ta fidda wata a sake ta shika 100 tana nema a sake wata shika 1 nata zai dawo 100 so ku kiya yan uwa wannan abu ne sananne wanda kowa ya sani haramun ne Allah ya shiryar da mu wannan kuma tana cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda yayi azumi sai ya manta ya ci abinci sai ya tuna sai ya hade sauran bai hade sauran ba sai ya ce kawai bari in hade sauran ma abu na farko wanda ya manta ya ci abinci ko ya manta ya sha abin sha azumin shi bai baci ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya manta ya ci ko ya sha to Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi sai dai kuma yana da wuya mutum ya ci abinci ko ya mu dauki misali kamar ruwa kin je kin dauki kofi kin cika ruwa yana da wuya ki shanye kabba ki tuna kina azumi ba ko da dai da ummatin mafi yawa ma in kin kurba daya to in an yi kokari wani lokaci so biyu to za ki tuna kina da azumi to daga wannan lokaci sai ki aje ruwan nan amma bayan kin tuna kuma sai kika ci gaba da sha to wannan azumin ki ya baci dan yanzu kam da gangan ne dan yanzu kam da gangan ne azumi ya baci sannan ya zama dole ta nemi gafarar Allah ta tuba zuwa ga Allah tabaraka wataala don babban laifi tayi ta biya azuminta wanda ta sha sannan ta nemi Allah ya gafarta mata to bare kuma a ce abinci ko kun ga ta raba abincin kashi uku ne kashi biyu kai ta hadiye kadan sai ta tuna tana da azumi sai ba ta hadiye sauran ba daga baya kuma sai ta ce bari ta hadiye sauran ma kawai tunda ta hadiye na farkon nan cikin mantuwa ne ai wanda duk yayi abu cikin mantuwa ko cikin kuskure wannan babu me babu laifi to amma tunda kin gane hadiya na farko kin gane ba dai abin nan kin manta kin tuna to wanda kika saki hadiye wannan azumin ki ya baci dan haka sai tuba laifin sai tuba dan akwai ganganci a ciki da gangan ne so sai ki nemi maza Allah ya gafarta miki kuma kada mutun ya sake wato aikata irin wannan na fata an gane wallahu ta'ala ala wannan sune tambayoyi da suke hannu akwai ina so in dan ja hankalin ku masu saurare na farko mu kiyaye surutu idan muka zo karatu duk karatun baya wuce awa daya da yan wasu mintoci a kai amma in mun zo masallaci to sai ki kokari ki kashe rediyon ki in an gama karatu in kin ga dama in kin fita ki je ki bude volume din duka za ki gane kuren kin azumi ya kama ki wannan shine haramun ne inda ake karatun alqur'ani ana magana so mu kiyaye wannan sannan kuma abu na biyu idan muka zo sauraren alqur'ani muka zo tafsiri duk wacce ta zo cikin masallacin nan da niyan sauraren karatu ne to a lokacin da ake karatu sai kina karanta alqur'ani yanzu wanne daya ake yi yanzu in zaki koma gida mijin ke tambaye ki to noi me kika ji me zaki fada zaki yake fadi wani abu tunda hankalinki baya kai to daga nan ma zai iya tuma yake kai an yake din nan kina zuwa tafsirin nan kuwa ya za a ce awa ɗaya dai baki ji wani abu so mu tana dama lokacin karatun alqur'ani cikin natsuwa da banki ne yake idan muka zo mu bar karatun alqur'ani mu saurari alfassaran alqur'ani saboda akwai abun da zai amfanar da mu wani lokaci abun da za a fassara ko bayanin da za a yi hankalinki yana kan alqur'ani sai a wuce baki ji ba wataƙila kuma ya shafe ki zai iya kawo miki mafita ko wani abu makamancin haka dangane da abun da ya shafe ki to don haka yan uwan mu yi kokari mu kiyaye wannan duka bai wuce awa ɗaya da ƴan mintoci muke yi a wurin karatu in fami ko musamman nan din nan surutuwa da ruwa sai ku bari Allah maɗaukaki ya gafarta mana wannan ma tana addu'a ta ce tana neman addu'a saka ta addu'a wato kusan kullum ba sa cikin zaman lafiya da mijinta Allah maɗaukaki ya kawo maslaha Allah ya ba ku zaman lafiya sannan kuma sai a bincika menene yake kawo zaman lafiya rashin zaman lafiya sai ki kokari ki bincika menene matsalar idan kika gane matsalar in ta bangaren ki ne sai ki kokari sai ki gyara in ta bangaren sa ne nan ma sai ki kokari yadda zaki nuna masa shi ma ya gyara an gane sannan sai a biyo da addu'o'i a baya wannan ba zai hana ba ana addu'o'in to amma sai ki zauna ki bincika me yasa ake samun rashin zaman lafiya idan aka gane sai ai kokari a kauce ma abun Allah maɗaukaki ya tsawake Allah ya baku zaman lafiya Allah ya dawo muku da zaman lafiya mu ma Allah ya bamu zaman lafiya na ga za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ya bamu ladan inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi dukkan wanda kowace take da bukata na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mata bukatan ta albarkacin wannan wata albarkacin karatun alqur'ani da muke a wannan wata Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah maɗaukaki ya tsare mu da dukkan wani sharri abinda duk muke tsoron shi Allah ya mana maganin sa abinda kuma yake karfin mu Allah maɗaukaki ya mana maganin sa muna roƙon Allah albarkacin wannan wata Allah ya shiryar mana ƴaƴanmu Allah ya shiryar mana ƴaƴanmu Allah ya sa su zama wato masu biyayya a gare mu wato ga iyayensu ya Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon bi Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon bijire masa ya Allah ka tsara mana zama lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma jihar mu Adamawa Allah ka yaye mana dukkan musiba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka ya Allah marasa lafiyanmu Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya wayanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta musu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma afait wa qina bi rahmatika wa sirif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walayta wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'alayt اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا فيه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تصلح احوال المسلمين أن تصلح أحوال المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.